sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60 mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen radio VOA Africa birnin Yamai akan mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyya da dukkan su a zangon FM a jamhuriyar Niger din masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna iya jin yin hakan duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com Mama sauraronmu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Ali ne tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Yawanci zaka ga dokan da suke kamar dai zuwan ne shi Musa Azare da kuma akwai aikar kafin shi shi ma akwai wani ko Abusa Dik sunan shi shi ma da aka kama.
Barista Huwela Ibrahim kan kama masu shari'a kafar sada zumunta. Wannan batu na kama masu shari'a dandalin sada zumuntan shine batu da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bayan labaran duniya kamar kullun ku lambar da za ku same mu a kanta ita ce 202-205-6555. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ana shirin yin abinda ana iya cewa lokaci mai muhimmanci a zaben shugaban kasar da za a yi a nan Amurka a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. A yayin da ita takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat, tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Donald Trump dan takarar shugaba na jam'iyyar Republican suke shirin yin muhawara ƴar kure Litinin dinnan da daddare a gogon Washington DC. Za a yi muhawarar awa 1:30 kuma ƴan takarar biyu suna kusan keke da keke wajen farin jini bisa kididdigar da aka yi. Hillary Clinton ta bai wa Donald Trump ɗan rata kaɗan. An kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 100 ne za su kalli wannan muhara domin nazarin ƴan takarar suna muhawara tare a karan farko. An shirya yin muhawara guda biyu a watan Oktoba idan Allah ya kai mu tsakanin ƴan takarar. Waɗanda za su kalli wannan muhawara ba kawai za su mai da hankali akan furucin da ƴan takarar suke yi ba, a'a za su kuma nazarci lafazin ƴan takarar tare kuma da tunanin kowa Allah zai bai wa sa'a ko kuma nasara zama shugabar ko kuma shugaban Amurka na 45. Yau Litinin ɗinnan ne kuma idan Allah ya yarda ake shirin za a rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar 'yan yaƙin sunƙurin ƙasar, matakin da zai kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yaƙin saruka noƙin gadangadan da aka yi wanda ya yi asali daga aƙidar ƙasar Cuba da tsohuwar tarayyar Soviet a kan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokuraɗiyya. An ɗora wa rikici tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar Revolutionary Armed Forces of Colombia ko kuma FARC a taƙaice laifin mutuwar fiye da mutane 150,000 da kuma sa aƙalla mutane miliyan 5 hasarar matsugunansu ko kuma mahallinsu. Shugabannin ƙasashe 16 da ministocin harkokin ƙasashen waje da dama ciki har da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ake sa ran za su halarci bikin rattaba hannun a kan yarjejeniyar da za a yi a birnin Katajina mai tashar jiragen ruwa. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta ce ba ta fidda tsammanin za a magance rikicin ƙasar Siriya a siyasance ba, to amma kuma sanarwar da wakilan Amurka da na Birtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniya suka gabatar kila ya sa wa wannan shiri ko kuma tunani kafar angulu. Haka kuma a yau Litinin Dmitry Peskov, wani mai magana da yawun shugaba Vladimir Putin na Rasha, ya ce 'yan ta'adda suna amfani da yarjejeniyar katsagaita buɗe wutar wajen ƙara jan ɗamarar yaƙi. Galibi gwamnatin Siriya wadda ƙawar Rasha ce kan kira 'yan tawaye a zaman 'yan ta'adda. Rasha ta yi wannan furucin ne kwana ɗaya bayan da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi wani taron gaggawa domin tattauna mummunar tarzoma da ta kunno kai a birnin Aleppo, inda jiragen saman yaƙin Rasha da na Siriya samfurin jet suka yi wa yankunan gabashin birnin waɗanda suke hannun 'yan tawaye lugudan bama-bamai. Amurka da Faransa da kuma kasar Ingila su ne suka buƙaci kwamitin sulhu yayin taron gaggawar domin matsawa kasar Rasha lambar ta amfani da tasirin ta akan kasar Siriya don aka kawo ƙarshen harahare akan kimanin mutane 1,075 da suka rasa mafita a birnin Aleppo. Jami'ai da shaidun gani da ido a kasar Afghanistan sun ce mayakan da suke da alaka da kungiyar ISIS sun sake kwato yawancin yankunan da aka kwace daga hannunsu makonni bayan sun janye zuwa mabuyansu a tsaunukan kasar da suke lungu bayan da jami'an tsaron kasar suka fatattake su ba ji ba gani. Yankunan da ake rikici a kansu suna gundumomin Achin da Nazian da Kot da kuma Haskamina a lardin Nangarha da ke kan iyakar kasar da Pakistan. Wani wakilin sashen Afghanistan na muryar Amurka da ya yi bulaguro zuwa yankin Achin, babban tungar kungiyar ISIS a wannan makon, ya ba da rahoton cewa yaƙi ya yi wa jami'an tsaron kasar zafi har ma sun koma sansanoninsu na da kafin su ƙaddamar da yaƙin kwace yankunan a watan Yuni.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba, rundunar ƴan sandan Najeriya ta jihar Katsina ta tsare babban sakatare na kungiyar muryar talaka na ƙasa Comrade Bishir Dauda bisa zargin kage, kamar yadda kakakin rundunar ƴan sanda na jihar ya yi bayani a shirinmu na rana idan Allah ya sa kuna tare da mu. Barista Huwela Ibrahim ta yi sharhi kan dokar da jami'an tsaro suke dogara a kanta wajen kawo masu sharhi a dandalin sada zumunta.
Yawanci za ka ga dokan da suke kamar da ya zuwa ne shi Musa Azare, da kuma akwai aika kafin shi, shi ma akwai wani ko Abu Sadiq sunan shi, shi ma da aka kama. Yawanci za ka ga su dama tun da dama su bloggers ne, inda suke yin rubutu suna yaɗa ma'anoninsu abin nan, suna faɗar
ra'ayinsu,
wayar da kai mutum, ra'ayinsu da kuma wayar da kan mutane akan shi kanshi ma mutum ya san darajar shi da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum. To yawanci zaka ga ita kamar idan aka yawanci shi ɗayan da aka kama shi na farkon da aka kama shi kamar ko sati uku ne ko sati hudu da ya wuce, na san dai yawanci dokar da suke dogaro da ita shine wannan Cyber Crime Prohibition Act.
To
daga cikin wannan bills din da mai girma Jonathan President din Najeriya da ya wuce ya saka hannu a ciki ta zama doka.
To
a ciki akwai dokokin da suka kamar a section 24 sashi na 24 na ita dokar. Kaga ta yi magana akan cewa duk wani mutumin da yake aika da aika sakon barazana haka shine kamar threat ba. Ta yana gizo shine kamar a ce threat through the internet. Mutum ya aika wani sako na barazana ta yana gizo ko kuma ya yi wani ya aika da sako malicious sako, sako da yake gani kamar kawai sako na kage saboda ya musguna wa wani ko ya bata mishi rai ko ya bata mishi suna. Sannan kuma da cyber bullying shine kasa akwai cyber bullying wanda su a kasar waje ba za ka ga mutum a ce ai ana bullying din shi. Suka yi bayani, aka yi bayani akan cewa shi wannan section 24 din aka ce duk wanda aka kama shi yana yin wannan yaɗa abu nan da yake ba daidai ba, duk ta yanar gizo yaɗa manufa mara kyau, ta yanar gizo yaɗa wani abin da zai ɓata wa gwamnati suna. Da kuma cyber stalking, cyber stalking shi ne kamar a ce irin kana bibiyar mutum
a ta yanar gizo,
cin duniyar mutum, yawwa, da cin duniyar mutum a internet, kana bibiyar shi kana cin duniyarsa da wata manufa mara kyau.
So
duk wa'annan sai aka kunsa su a wannan sashi na 24, aka ce ga baki ɗaya su laifi ne a wannan sashen, kuma punishment ɗin su hukuncin shi hawa-hawa ne. Akwai hukuncin da za a ce $500,000 mutum zai biya, akwai hukuncin da za a ce $500,000 mutum zai biya, wani hukuncin $700,000 mutum zai biya, har miliyan 10.
Barista Huwela Ibrahim kenan kan dokar da jami'an tsaro suke amfani da ta a Najeriya wajen tsare masu sharhi a dandalin sada zumunta. Kamin mu bude layin tarho don jin ra'ayoyinku kan wannan batu, ku shakata da wannan fefe dake bisa inji.
Ba adabtan sai da ilimi ko an ilimin sai da hankali
ba ba da madubaya
an san masu dabtan ya amsa zan ya ilimi ga kaunan suwa
ba ba da madubaya
an kira shi dabtan ya amsa ga dai ilimi ga kaunan suwa in yayi tiyata an fifiti sai ya hiɗe mutum ya kau haɗa shi cif
ba ba da madubaya
kafin sati ya yi ta moriya
ba ba da madubaya
wani ilimin babu hankali an sai mashi dabtan ya amsa an sai mashi dabtan ya amsa wai ya yi tiyata an fifiti sai ya hiɗe mutum bai haɗa shi ba
ba ba da
sai aka bar shi da gawa ba mai ita
ba ba da madubaya
ga gawa nan babu mai ita ga yan sanda za su bincike sun bar shi a nan ba su ishe shi ba
ba ba da madubaya
yau a ce kafin su iso ya sake wuri
ba ba da madubaya
ya kuma canza wuri ya sake gari
ba ba da madubaya
ga wani ilimi babu natsuwa ga ilimin babu
hankali. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Mai kira na farko daga Maiduguri fadar birnin Shehu, muna tare da kai, bismillah.
Kuna tare da Alhaji Usman Baraden Dozi.
Na'am Haji Usman.
Ko da yake dai ban ji zargin da za a yi a kai ba, idan na buga.
To, kamar yadda muka bayyana muku, to ga mai kira na biyu daga Yobe, in kana tare da mu, bismillah.
Ne da kwatis kunne Isa mai gari da gamfani fasko.
Mala Isa, menene ra'ayinka dangane da wannan batu na kama masu sharhi a dandalin sada zumunta?
A gaskiya ra'ayina masu sharhi wasu gaskiya ɓatanci suke yi da kuma abubuwa
kana gani cewa waɗanda suke aikata suka karya doka in dai da gaske ne sai a kama su? To,
idan saboda na gaba ya ji tsoro ne.
To, amma kuma a ta hakan jami'an tsaro suna, wasu suna ganin jami'an tsaro suna amfani da wannan doka wajen hana masu sukar lamirin gwamnati da gaskiya wato. To, har yanzu dai muna yayoben mai kira daga Damaturu, bismillah.
Assalamu alaikum, sunana Sale Bakuru, sabon teji daga Damaturu, jihar Yobe a tarayyar Najeriya, shugaban kungiyar murya talaka na jihar Yobe.
To, Malam Sale, wannan na san babban sakataren ku aka kama, menene ra'ayinka?
Wato, ni dai anan a gani na da kuma yadda dokar ƙasa ta bayar, kowa yana da albarkacin, yana da iko ya faɗi albarkacin bakinsa. Ko akan gwamnati, ko akan mai kuɗi, ko akan dukkan wani illahirin wani mutum a doron ƙasa. To, amma ina yin mamaki ga su hukumomi suke amfani da yawun gwamnati idan mutum ya fito ya faɗi ra'ayinsa akan gaskiya, kuma a kama shi a ci masa mutunci, wadda wannan kuma ya karya dokar ƙasa kamar yadda kowa ya sani.
To, mun gode ƙwarai da gaske, yanzu kuma bari mu nufi Jigawa. Halo, mai kira daga Jigawa, kana tare da mu?
ina tare da ku.
To bismillah, menene ra'ayinka kan wannan al'amari?
Sunana ne ina Hussein Kofar Fada
Malam. Malam Inuwa daga murya ba mu jin ka sosai. To Malam Inuwa Hussein kai ma kamar wancan layi ya tsinke. To Malam har yanzu dai muna jigawan bismillah.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To ni ra'ayina kawai ne gaisuwa ga gidan radio.
To mun gode kwarai da gaske. Masu sauraro, muna son jin ra'ayinku dangane da kame-kame da ake yi wa waɗanda suke sharhi. To mai kira daga Funtuwa bismillah.
To assalamu alaikum. Hello.
Hello, muna jinka. Muna jinka bismillah. Muna jinka.
Me dai magana mataimakin shugaban kungiyar murya jama'a Rashin Jihar Katsina Usman Manika da kuma Mai Road Tudua.
Na'am.
To hakika gaskiya abubuwan da shugabannin Najeriya ke yi ne kawai hanyar albarkacin baki. Abin da bai dace ba. Kanin wannan lokacin mulki ne na demokaradiyya ba mulki ne na ba. Domin mutane ana azabtar da mutane kuma in an fito an bayyana ra'ayi ai bayan muke tuba gani da su ba suna hijuwa suna irin waɗannan magana.
Amma baka da baka lura cewa a gaskiya kuma akwai waɗanda suke amfani da waɗannan kafofi wajen yin kage da sauransu. To da alamar layinka ya tsinke. Akwai man kira daga Yola, in kana jin mu bismillah.
Na ina jin ku.
To bismillah.
Kuna tare da Malam Masaudi mafanikin hanzar da kana angwarun da.
Na'am.
Na'am. Ban yi muhawaran ku ba.
To kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Muna dakon ra'ayoyinku dangane da kame-kame da jami'an tsaro suke waɗanda suke sharhi a kafofin sada zumunta, ko wanda suke gani cewa akwai buƙatar a yi a tsananta, saboda akwai masu amfani da wannan dandali wajen aikata ba daidai ba. Menene ra'ayinku kuma, ko gwamnati tana yin daidai? Mai kira daga Gombe bismillah.
Assalamu alaikum. Kana magana da Isa Muhammad Bajoga ne.
Na'am Mala Isa bismillah.
Na'am, wato abin da ke faruwa shine abun yana fadin albarkacin baki. Idan har mutun yace zai hana fadin albarkacin baki, abun yana sabawa demokradiyya.
To,
illa abin da ya kamata ai shine a ce in ma zaka fadi ka dai san kana da iya abin da ya kamata ka fadi, bai kamata ka tozarta wani ba. Kuma sako yan sanda a cike yana ƙara dakushe ainihin jama'a.
Don
lokaci ana amfani da irin wannan daman.
Sai
a tsananta doka akan fadin albarkacin baki.
Malam Isa, baka ganin haƙƙin ƴan sanda ne in wani karya doka ai dama su ne wannan da su ne? To ko dai ana amfani da su musguna wa mutane, amma in za a yi tilas sai da su za a yi. To mun gode kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu tafi Adamawa. Mai kira daga Adamawa bismillah. Halo. To da alaman layin wanda ya kira daga jihar Adamawa ya tsinke. Kamar yadda muke cewa, muna dakon ra'ayoyinku dangane da wannan batu na yadda hukumomin tsaro suke kama masu a sharhi a dandalin sada zumunta. Akwai masu ganin cewa akwai buƙatar a yi ka'ida ko kuma a yi dokar da ake amfani da ta. Ga mai kira daga Lokoja, in kana jin mu bismillah.
Kuna magana da Malam Ahmad daga Lokoja.
To Malam Ahmad,
ni shawarin da zan bayar akan waɗannan irin waɗanda suke waɗannan abubuwan, domin matsalan akwai wasu waɗanda suke yin abu har su ga doka, kuma dole a kama su.
To
amma inda wasu kuma kasa yanzu matsalan Najeriya, wani lokacin akwai wasu ko ba su yi daidai ana kama su, amma wasu ba sa yin daidai ɗin, amma al'amuran ana barin su.
To mun gode maka kwarai da gaske. Yanzu kuma bari mu je mu koma jihar Jigawa.
To na'am. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Yawwa, sunana Abubakar Shani na fika zauri daga jihar Jigawa.
Ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. An ta samma karfe 5:10, wato 10:10 na dare agogon Najeriya, Nijar da Kamaruga. Mai kira daga Plateau bismillah.
Yawa, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni magana Bala Komanda ne daga jihar Plateau garin Bukur.
Na malam Bala.
Yawa, to ra'ayina gaskiya tsakani ga Allah yawan kakkama irin wa'annan abubuwan a dinga dubawa a lura sai su kuma masu yin waya da wa'annan abubuwan da yake faruwa. To dan haka su ma su dura kafin su yada wa'ansu abubuwa su tabbata cewa me da su yada in kuma suka yi kuskure to hukuma ta duba ta same su duk wanda aka samu da kuskure sai a mishi hukuncin da ya da
mun gode kwarai da gaske mai kira daga Kano muna tare da kai bismillah
assalamu alaikum
wa alaikum salam
yawa daga Dano ne
eh to daga Dano bismillah menene ra'ayinka
daga ra'ayina akan Kano maganar ta Katsina gaskiya tsakani an an bincike an ga wannan gwamnati gaskiya ya sai wannan abubuwan nan da ya sai a tsayin nan
a da
binciken wannan mutumin gaskiya tsakani da Allah
oh kace gwamnati ya sai ya ne ko dai a bincike wanda ya rubutu ya fada
yawa shi wannan wanda ya rubutun nan ya sai ya ce ya ya makagen nan a bincike sosai
to mun gode kwarai da gaske ma baki dai kuma iya abin da zamu iya dauka kenan daga kiraye-kiraye da kuke don bayyana ra'ayinku mun gode kwarai da gaske gobe ma wata rana ce a kasance tare da mu to yanzu kuma ga shirinmu na gaba
labaran wasanni
to jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwa mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni mutumin da ya fi kowa kuɗi a duk nahiyarmu ta Afirka wato Alhaji Aliko Dangote na Najeriya ya sake jaddada ƙudurinsa na cewa har yanzu fa yana so ya sayi babban club ɗin ƙwallon ƙafa na Ingila wato Arsenal ganin cewa ya dade ba a ji komai game da wannan bukatar tashi ba yasa wasu suka ɗauka cewa kowa ya watsar da magana ɗin to amma kwanan nan an yi fira da shi Dangote inda yake cewa ya jinkirta yin magana game da batun sayan Arsenal ne saboda ya ga da harkokinsa na kasuwanci za su tafi musamman da yake ya shiga sabuwar sana'a ko kuma harkokin da suka shafi man fetur yace shi yasa ya tsaya ya ga yadda abubuwan za su kasance abin da yace zai dauki kamar watanni hudu kafin shekaru hudu kai kafin ya daddale abin da yake cikin dangane da wannan al'amari din to shine da tashar talabijin ta Bloomberg ta yi fira da shi a ranar Laraba din da ta wuce yake jaddada cewa har yanzu yana nan kan bakansa akan son sayan Arsenal din kuma ya bada tabbacin cewa idan har Allah ya sa ya sayi Arsenal din za a ga canje-canje a cikin wannan kungiya shi dai Aliko Dangote tun shekarar 1980 yake goyon bayan wannan kungiya to amma harkokin kasuwanci sun dauki hankalinsa kuma musamman ya asara biliyoyin daloli a sanadin faduwar darajar kudin Najeriya wato naira abinda ya kara dauke masa hankali kenan idan har ya cimma burinsa na sayan Arsenal Alhaji Aliko Dangote zai zama dan Afirka na farko da ya mallaki wata club a cikin club din kofin kalubalen ka na Ingila wato Premier League Rangers International ta Enugu ita ce zakara da ta ci kofin kalubalen ka na Najeriya na shekarar nan ta 2015 da kuma 16 a bayan nasarar da ta samu na cin Ikorodu United 2-1 a gwabza da suka yi jiya a Lahadi kenan a babban filin wasa na MK Abiola to su ma wuki ture da kuma Rivers United duk sun yi kwadayin su samu cin wannan kofin na kalubalen ka amma ba su samu nasara ba musamman da yake ta wiki tourist din ta Bauchi ta shakashi a hannun Shooting Stars Ibadan yanda su kuma ƴan Rivers United suka yi kunin doki da ƴan Abia Warriors tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Najeriya ƴan kasa ga shekaru 23 da haihuwa to Samson Siyasa ya ci ya yanka hukumar kwallon kafa ta Najeriya wa'adin makonni biyu su biya shi daukacin dukkan albashin da yake bin su bashi Siyasa ya ce yana bin su bashi na albashin watanni biyar idan aka kirga daga watan Afrilu zuwa watan Agusta na wannan shekara da muke ciki. Wannan ba shine karon farko da ake jin korafi daga mutanen da suka yi aikin koci-koci a Najeriya bane cewa ba a biya su albashi ba. Akwai mutane kocina irin su Christian Chukwu da marigayi Shu'aibu Ahmadu da Ukera Uche da John Ubua da Austin Ugwavon da marigayi Stephen Keshi da Sunday Olisi na baya-bayan nan. Wanda su ma suka ji kafofin watsa labarai suna irin wannan korafin na cewa ba biya su albashin su ba. Jama'a abin da ya sauƙaƙe na ashirin labaran wasannin wannan Litinin sai gobe in Allah ya kai mu na huta lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk lokacin da wata ƙasa ta kauce wa yadda ya kamata a ce tana tafi da al'amuranta na yau da kullum, ƙasashen duniya ka iya saka wa gwamnatin da ke jagorancin wannan ƙasa takunkumi, ko ƙungiyoyi ko kuma jama'a da aka gano suna da alhakin waɗannan munanan abubuwa. Dalilin yin hakan dai bai wuce jawo hankalin waɗanda abin ya shafa domin su canja tunani ko manufofinsu ba, ta hanyar takaita harkokin cinikayya, zuba jari ko wasu ƴan ayyukan kasuwanci da su, ko kuma idan akan wani mutum ne a hana shi shiga Amurka. A farko-farkon wannan ƙarni abin da ya faru ga ƙasar Cote d'Ivoire kenan. A kokarin ganin an zauna domin shawarwarin neman zaman lafiya da za su kawo ƙarshen mummunan yakin basasar ƙasar, Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba takunkumi akan wasu mutane da suka taimaka sosai wajen rura wutar wannan fitina. Da yawa daga cikin ƙasashen duniya sun bi sahun Majalisar Ɗinkin Duniya, cikin su har da Amurka, wadda ta fara kakaba nata takunkumin kan wasu takamammun mutane a shekara ta 2006. A shekara ta 2010, mutanen ƙasar Cote d'Ivoire sun zabi shugaban adawa Alassane Ouattara a matsayin shugaban ƙasa. Ƙasashen duniya sun da shi a matsayin sabon shugaban kasar Cote d'Ivoire. Duk da haka, shugaba da ke kan gado a lokacin, Laurent Gbagbo, ya kiyar da ya miƙa ragamar mulkin kasar, abinda ya sake sabunta yakin basasar da aka dakatar da gwabzashi tun shekarar 2007. Wannan ya jawo Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara saka takunkumi da yawa, haka ma sauran ƙasashen duniya tare da ƙasar Amurka. A ranar 14 ga watan Satumba na wannan shekarar, shugaba Barack Obama ya dage wa Cote d'Ivoire takunkumin da Amurka ta saka mata, ganin irin ci gaba sosai da aka samu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da ya bayar a rubuce, muƙaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mark Towner, ya ce shugaba Obama ya yanke shawara cewa irin ci gaban da aka samu wajen wanzar da zaman lafiya da demokradiyya da bunƙasa cibiyoyin siyasa da na mulki da kuma na tattalin arziki a ƙasar Cote d'Ivoire gagarumin ci gaba ne daga lokacin da shugaban Amurka Bush ya saka mu Cote d'Ivoire takunkumi a shekarar 2006. A cikin wata sanarwa daban, kakakin Majalisar Tsaron Ƙasa ta fadar White House Ned Price ya ce Cote d'Ivoire ta dauki matakai masu matuƙar muhimmanci wajen ƙarfafa cibiyoyinta na mulki da tattalin arziki, tare da sasanta bambance-bambance da suka haddasa yakin basasa tun farko. Har yanzu dai akwai matsaloli da suka yi saura yayin da gwamnatin take ci gaba da takalar batutuwan sauya dokokin mallakar filaye masu sarƙaƙiya, tare da ƙoƙarin tabbatar da cewa kowa da kowa a ƙasar Cote d'Ivoire ya ci gajiyar tattalin arzikin ƙasar. Shirin murya Amurka kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a taƙaice.
Ana shirin yin abin da ana iya cewa lokaci mai muhimmanci ko kuma sarƙaƙiya a zaben shugaban ƙasa da za a nan Amurka a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. A yayin da ita takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat, tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da Donald Trump ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Republican suke shirin yin muhawarar ƴar kure Litinin ɗin nan da daddare a gogon Washington DC, kuma an kiyasta cewa kimanin mutane miliyan 100 ne za su kalli wannan muhawara. Yau Litinin ɗin nan ne kuma idan Allah ya yarda an jima can ake shirin za a rattaba hannu a kan yarjejeniyar samun zaman lafiya ta ƙarshe tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar 'yan yaƙin sunkurin ƙasar, matakin da zai kawo ƙarshen daɗaɗɗiyar tawaye a yankin yammacin duniya. Wannan mataki zai kawo ƙarshen yaƙin sunkurin ko kuma sarika nuke ga dangadan da aka yi, wanda ya yi wa asali daga aƙidar ƙasar Cuba da tsohuwar tarayyar Soviet a kan ƙasashe masu bin tafarkin mulkin demokradiyya.
Masu haro ƙarshen yin shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamin na madadin Jimmai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Degradation da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.